Hausa na murya Amurka yake magana a wannan daren yau Laraba 30 ga watan Agustan shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 225 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu. To ko bayan kun gama jin labaran za ku je fasarar rahoton wakilin muryar Amurka a birnin Harare Sebastian Mufo akan bayyana damuwa ga rashin daukar kwakwaran mataki akan uwar gidan shugaba Mugabe bisa zargin da ake mata na dukar wata matashiya a Afirka ta Kudu. Kana mutane kuma suna kokawa akan tsadar dabbobin layya a daidai wannan lokaci da musulmi a fadin duniya ke shirin yin bukin babban sallar layya. To ko menene ke sa dabbobi suke tsada a daidai wannan lokaci a kowace shekara? Bisa kan haka ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, amma bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ta ce ta yi nadamar kashe wani ba'amurke dan jarida mai zaman kansa ranar Asabar din da ta gabata, kuma ta mika sakon ta'aziyya ga iyalan dan jaridar. Dakarun gwamnatin Sudan ta Kudu ne suka kashe Christopher Allen yayin da yake aikin sa tare da dakarun ƴan tawaye masu goyen bayan Riek Machar a garin Kaya dake bakin iyakar Sudan ta Kudu da kasar Uganda. Ministan yada labarai mai magana da yawun gwamnatin kasar kuma Michael McCoy ya musanta zargin cewa an auna ba'amurken dan jaridar mai shekaru 28 da haihuwa ne, kuma Allen wato dan jaridar na cikin ƴan tawayen. Dakarun ƴan tawaye 16 ciki har da wani daga kungiyar da ake kira White Rebels ne aka kashe ranar Asabar din da ta gabata. Ba a dai tantance ko wane ne mutumin ba, amma yana cikin ƴan tawayen da suka kai farmaki a wani sansanin sojan kasar a cewar Mr. McCoy. A yau Laraba, Mr. McCoy ya canza bayaninsa, yana mai cewa an kashe Christopher Allen ne a musayar wutar da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawayen.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kara jaddada cewa hanyoyin neman sulhu na diplomasiya ba su karewa Amurka ba idan aka zo batun takaddama da ke faruwa a Koriya ta Arewa, bayan da shugaba Donald Trump ya ce gadawar sulhu ba ita ce mafita ba. Mattis na bada amsar tambaya da aka yi masa ne a kan sako da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau Laraba akan tunkarin barazanan Koriya ta Arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar ta yi wanda ya bi ta kan Japan. A sakon da Trump ya rubuta a yau, ya ce Amurka ta sha tattaunawa da Koriya ta Arewa da kuma wato ba kasar kuɗaɗe kusan shekaru 25. Ganawar neman sulhu ba ita ce mafita ba. Wannan sako na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Trump ya ce Amurka na duban duk hanyoyi da ya kamata don tunkaran Koriya ta Arewa. A yau sakataren tsaro Jim Mattis ya karbi bakuncin takwararsa na Koriya ta Kudu a ma'aikatan tsaro na Pentagon, yayin da jami'an kasashen guda biyu suke kokarin neman hanyar magance takalar da Koriya ta Arewa take yi a kwanan nan.
To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama na tarihi da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas ya dan tsagaita yau Laraba, yayin da muguwar guguwar Harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana. Dama kwararru sun yi hasashen cewa garin na Houston zai samu ruwan sama mai yawan santimita 2 yau Laraba, kuma rana za ta fito, sannan za a yi zafi zuwa ranar Juma'a idan Allah ya kai mu. Sai dai yankin zai ci gaba da fama da ambaliyar ruwa sakamakon ruwan saman da zai ci gaba da sauka, wanda ya zuwa yanzu ya yi zub da fiye da santimita 130 na ruwan a wasu wurare tun daga ranar 24 ga watan nan na Agusta. A gabashin Houston kuma a garin Beaumont duk a jihar ta Texas an yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a safiyar yau Laraba, yayin da guguwar ta nufi Louisiana. Hukumar da ke sa ido a kan ruwan sama da guguwa ta ƙasa ta ce za a yi ruwa mai yawan santimita 15 zuwa 30 a kudu maso yammacin jihar Louisiana, yayin da guguwa ke ƙara shigowa ciki-ciki. Jami'an yankin da na jihar Texas sun ce ma'aikatan agaji sun ceto fiye da mutane 13,000 daga gidajensu da suka cika da ruwa makil, kuma wato dubban mutane na cibiyoyin tsugunar da waɗanda ambaliya ta shafa a wani ginin gwamnati da ke birnin Houston da kuma filin wasan ƙwallon kwando na birnin.
A India kuma akalla mutane 5 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa da suka haddasa a Mumbai, babban birnin kasar, a cewar jami'an gwamnati a yau Laraba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi shine ya bari abubuwa suka tsaya cik a birnin a jiya Talata, wanda ya hana zirga-zirga akan tituna da kuma dole ne aka soke ko kuma aka rufe tashoshin jiragen ƙasa wanda miliyoyin mutane ke amfani da su. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, yayin da 'yan jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar Zimbabwe suka yi maci don nuna goyon baya ga uwar gidan shugaban ƙasa Grace Mugabe, su kuma 'yan adawa sun yi wani gangami ne inda suke kira ga gwamnatin Afirka ta Kudu ta ɗage kariyar da ta baiwa uwar gida Mugabe bisa zargin da aka mata na dukar wata matashiya da ake kira Gabriela Angel. Ga Naziru Ahmed Hausawa da fasarar rahoton Sebastian Mofo na sashin wato Zimbabwe kenan.
Yan jam'iyya mai mulki ta ZANU FP sun yi maci a birnin Harare, suna waƙe-waƙe na nuna goyon bayan uwar gidan shugaban ƙasa Grace Mugabe. Sun riƙe kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka: Gabriela Angels ba mala'ika ba ce. Angels dai ita ce matashiya 'yar Afirka ta Kudu da ake tuhumar uwar gidan Mugabe da dukanta da wayar lantarki makonni 2 da suka gabata a wani otel a babban birnin Afirka ta Kudu, Johannesburg. An sa ran ganin uwar gidan shugaban ƙasar za ta halarci taron macin, amma wata babbar jami'ar jam'iyyar ZANU-PF, Mandita Wepi Chimene, ta ce wasu ayyukan ne suka hana ta halartar taron.
Ba za mu amince da uwar gidan shugaban ƙasa ta kwana a wajen gidanta ba. Mun zo nan ne domin iyayenmu ne. Tana nufin da daddan shugaban ƙasar Robert Mugabe da uwar gidansa. Chimene ta ce bai yiwuwa su girmama babansu amma su ƙi girmama uwarsu.
Kalaman nata suna yin hannunka mai sanda ne ga abokan adawar jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin ƙasar. Wani sashen jama'a suna ra'ayin mataimakin shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa ya gaji Robert Mugabe, yayin da wasu kuma suke ba da goyon baya ga Grace Mugabe ta gaji mijinta da ya mulki ƙasar Zimbabwe tun shekarar 1980. A halin da ake ciki, matashiyar nan Angel ta shigar da ƙara a wata kotun Afirka ta Kudu, tana ƙalubalantar kariyar diplomasiyyar da aka baiwa Grace Mugabe, cewar ta je Afirka ta Kudu ne yin jinya amma ba aikin hukuma ba. A yau Laraba da 'yan jam'iyya mai mulki suke maci, haɗakar ƙungiyoyin 'yan adawa ta Zimbabwe sun shirya wani gangami a wajen ofishin jakadancin Afirka ta Kudu a birnin Harare don nuna rashin jin daɗinsu ga yadda Afirka ta Kudu ke yi wa wannan batu riƙon sakainar kashi. Wata 'yar raji, Linda Masarira, ta ce,
granting her immunity, saying political leaders can go anywhere in the world and assault people and get away with it because they have got diplomatic.
Ba ta kariya na nufin shugabannin siyasa za su iya zuwa ko ina a duniya su yi wa mutane duka, kuma babu abin da za a yi musu saboda kariyar diplomasiya. Abin da ta yi ya zubda mutuncin baki ɗaya 'yan ƙasar Zimbabwe.
Babban jam'iyyar adawa a Afirka ta Kudu, Democratic Alliance, ta shigar da takarda a wata kotun ƙasar, tana buƙatar kotun ta ɗage shawarar kariyar diplomasiyya da aka baiwa uwar gidan shugaba Mugabe. A wata sanarwar da jam'iyyar ta fitar, tana cewa gaba ɗayan wannan batun kariyar diplomasiyya ba abu doka ba, don haka a ɗauke shi abin da ya saba wa doka kuma mara tasiri. Sai dai zuwa yanzu babu wani saurare akan wannan batu, amma kuma ana ganin wannan lamari zai shafi alaƙar Harare da kuma Pretoria.
Kudu Ahmad Hausawa kenan da fasarar rahoton Sebastian Mofo. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 4:40 kenan a nan birnin Washington DC na rana. Lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku a kan ko menene dalilin da ya sa dabbobin da ake laye da su suke ƙara tsada a daidai wannan lokaci da musulmi suke shirin yin bukin babban sallar layya. akan haka ne za ku kira mu ku ba mu ra'ayoyinku, amma kafin nan sai ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Salamu alaikum, wani ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amma alaikum salam, daga ina kake kira malam?
Kun bayo daga Gombe.
To, bismillah mun kaila.
Ake ni a tunanin na kawai wannan tsadan dabbobin nan akwai babu albashi da aka yi. Sai an yi albashi a wannan lokacin a kwanan nan. Akwai wasu kuma zari ne yake sawa.
To amma wannan abin ba wannan shekara aka fara yi, ba wannan shekara aka fara gani ba, kusan kowace shekara wannan abu na ci gaba da karuwa, amma kuma da an yi sallah da wuni daya sai kaga kudin dabbobin sun sako kasa.
Wato gaskiya mu ɗan Najeriya muna da matsala kwarai da gaske wajen gaskiya akwai rashin tausayi a lamuran mu na kasuwanci da kane da Allah, gaskiyar magana ce.
To mun gode kwarai da gaske. Eh, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Nasarawa. Wani ne a Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa, kuma jihar Nasarawa. Baba ya kuma makeri, barka da aiki.
Yawwa Shafale.
To gaskiya Baba ya kuma gaskiya fisa billahi manyan ƴan kasuwar mu na wannan ƙasa na mu Najeriya ya kamata su zama masu adalci. Dan gaskiya kowa ya riga ya san irin yanayin yau da ake ciki, amma a kowane lokaci in aka ce maka buki na sallah ya taso zaka ga su ɗan kasuwa a lokacin ne kuma kowa yake baza kafafuwan shi ya sama kayan shi kuɗi yanda yake so. Amma daga zaren cewan an zo an fita wannan sallah sai kaga abubuwan gaba ɗaya, tunda sun san cewan ba abun da ya kamata bai zama dole a neme shi ba, to shi ne za ka ga sun koma sun karya farashi ya lalace, ma wani ma ka ganshi ma ya ruba ma har an zubar da shi saboda kawai salwalawa na ƴan uwanmu ƴan Najeriya, saboda haka ni ina kiran ƴan kasuwa don Allah don Annabi su rika sauƙaƙa ma ƴan Najeriya, musamman talakawa, saboda ga irin halin da ake ciki, wani ma zai iya umi ma bai ci abinci a gidan shi ba daga safe har yamma, saboda haka kiran da muke yi Allah don Annabi su duba su kyautata ma ƴan talakawan ƙasar nan namu Najeriya, da fatan Allah ya lafiya. Nagode.
Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amma alaikum salam.
Baba, barka da yamma, barka da aiki.
Yawa.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder, kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To, Alhaji Musa.
To, babu shakka wannan tambaya da kai, me yasa abubuwa shi ka tsara dangane da shi kanshi maganar layya din nan? To, abubuwa ne gaskiya zo kaga baba, idan muka dauka, idan irin wannan lokaci yayi na sallar layya. Da yawa akwai mutanen da ba sa kasuwanci sai irin wannan lokacin. Wani yana tare da kuɗi ne musamman don ya je ya siyo raguna a ƙauyuka, ko kuma ya fita wani gurare ya je ya siyo raguna, abinda ya siyo shi bai wuce 10,015 ba, sai ya zo sai azabta wa mutane, sai ya tsaya 25,030. Kaga irin wannan abubuwan ba abin da ya dace ba ne, kuma wannan abu ne na maganar ibada. Ya kamata kai ma idan ka saida da sauki, al'umma suka samu suka yi wannan ibada ɗin, Allah sai ya baka lada. Kaga irin wannan abubuwan gaskiya suke da kawo mana wasu na ƙasu ita kanta a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Da aka kiran da muke ga 'yan kasuwa, ya kamata tausaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man la yarhamun nasi la yarhamuhumullahu. Duk da bai jikan na ƙasar shi ba, to Allah ma bai jikan shi ba. Da ƙarshe ne muku fatan alkhairi, da fatan za mu sallah lafiya, a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To, mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Musa. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Sunana Usman daga Katsina.
To, Malam Usman.
Barkanku da aiki.
Yawa.
Wannan ra'ayi ne akan maganar ragunan layya. Gaskiyar magana shi ne, ni abinda na fahimta shi ne, duk sanda abubuwa suka zo ana buƙace da su sosai, to dole ne su yi karanci, kuma dole ne su ƙara kuɗi a yadda ake abin nan mu'amalolinsu. Kusan kamar haka ɗabi'unmu nan na al'adar 'yan Najeriya ya koma. Sanda abu yake ake buƙata shi, sannan za a ƙara mashi kuɗi. Amma ina kira ga jama'a da a tausaya, wannan abu ne aiki ne na ibada. Tausaya ma jama'a su samu waɗanda ba su da sarari su samu su yi, masu iko kuma su tausaya wa jama'a. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Na gode a kai lafiya.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je a jihar Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Mahmud Kamilu sunana da
Bauchi. To, Malam Kamilu.
Wato, gaskiyar magana dai abin da yake kawo tsadan laguna ko shanu tatar su, saboda yanzu shi ne lokacin buƙatar su, su ma masu abin masu dabbobin sukan zuba zalamar su duka a kai ne. To, daga lokacin da ya wuce kuma kaga ba mai buƙata shi ne, sai kaga su ma sun sauke don baya da suka iya.
To, baka ganin da a maimakon su tsawwala? To, ina jin murar shi Malam Kamilu daga, bari mu je mu koma Kaduna. Wani ne kuma a Kaduna?
Babu ya kuma ƙeri, barka da lasariya.
Yawa, Malam Murtala.
To, na gode. Sunana Murtala, ina kiranku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To.
To, gaskiya abinda muke kiran 'yan kasuwa, gaskiya abu dinga jin tsoron Allah tunda ina cikin su. Kuma duk abin da ka tsanani ba shi zai sa kai arziki ba, sauki ma Allah ya sa mun albarka a sauƙin da aka yi ce kai arziki. Ina ta ji wasu masu ƙididdiga a kafafen gidan rediyo na gida suna cewa wancan satin kwandon tumatir 4,000 yanzu ya kusa ya kai wajen 7,700 da wani abu. To, kaga irin wannan abu a cikin kwana uku, saboda sallah ya zo sai su tsawwala, shi yasa zaka ga ma da yawa ɗin sai su shiga in sallan ya wuce, kuma sai su zo su karye a zama ba ma uwar kuɗin balle riba. Dan abu kila mutum ya siyo rago goma, ya zo ya sai da guda uku, bayan sallah ya karyar da farashi, kaga ba riba kenan tunda bai nemi albarka ba. Shawarar da muke badawa shi ne cewa kowane abu za a saida, in farashi ne ya ƙaru, san farashi ya ƙaru, karkaci a saboda dan ina so in yi kuɗi mai samu riba mai yawa ne na ƙara kuɗi, ba zai albarka ba. Da fatan za a gyara, a tashi lafiya.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Har yau dai muna a jihar ta Kaduna. Wane ne kuma a Kaduna? Wane ne a Kaduna? To, da alamar na Kaduna ya sha kwana, bari mu ɗau wani daga Taraba. Wane ne a Taraba?
Jamilu ne daga Wulaga, karamar hukumar Sani.
To, bismillah Jamilu.
Ai, ba tsadar raguna ne kaɗai matsalar talakawa ga sannan ba komai ake bukata shi sai kaga yayi tsada sosai
na'am
da kiran da zai mai yan kasuwa ya ji tsoron Allah kawai shine babban al'amari
to mun gode kwarai da gaske bari mu je kuma jihar Ibadan wane ne a Ibadan
Alhaji Rabiu Abdullahi Sandile daga Ibadan jihar Oron Najeriya
to Alhaji Rabiu
wannan al'amari namu na ƴan Najeriya wato ya tabbata ne ko da yaushe idan abin da kaga ana nema da wuya kaga wanda yake tausaya ma dan uwansa kowa burin shi rana ɗaya ya zama mai kuɗi saboda bala'in cin hanci da rashawa da suka zama kamar halas a Najeriya shine ya kawo irin wannan abin kowa burin shi rana ɗaya ya zama mai kuɗi ba wani tausayi ba Allah a baki yake yawancin mutane illa kalilan yawanci Allah a baki yake za a ce kai abin ba kyau ba kyau
to Alhaji Rabiu
amma a baki
Alhaji Rabiu kada jin wani abu abin mamaki idan suka tsawwala a yau aka wuni bayan an yi sallar sai kaga abin nan farashi ya kare kwata kwata maimakon da kai asara ko kuma ka tsawwala kai asara nan da ƴan kwanaki me zai hana da ka yi shi da sauki don kowa iya ya kwashi kai kuma ka samu abin amfani ko da ba yawa ne mai albarka
to nagode maka nagode ma wato abin yana ga zuciya wato da abin babu sauki a zuciya har a kai ga asara sai an ga uwar bari sannan sai a sauri a sauke kuma saboda an ga abin ya zama bala'i amma dukkan su kaga ana neman abin to lokacin kowa babu nasiha a ransu
to mun gode kwarai
Alhaji ya lalace da yawa
mun gode Alhaji Rabiu bari mu dauki wani daga jihar Sokoto wane ne a Sokoto
ina jallala dan kofar Atiku
to
jallala dan kofar Atiku
to malam Bello ladan bismillah
abinda abu bayani na abu ne da tsadar kayayyakin ga da wada dan kungiyoyi suna da lai kungiyoyin masu sai da ranguna da kungiyoyin duk abinda aka sai suwa hukuma ya kamata ta kula da su ta tabbatar da in lokacin lalura ta yi ya zama to ana yi musu magana ana kai hannu su mai riga sai an kyale su zuba gaɗi kowa wanda ya ga dama ya karɓi lalura ta saboda haka hukuma ne na azabu da yi ba an karɓa ba don in ka kai ka sau dole ka ci riba saboda haka waɗanga mutane game da ake layin ga koyo shi ko wace shekara ba ana samun tsadar kayayyaki amma tattalin arziki da babu kuɗi yanzu wanda layin ita ta yi kowa wahala a Najeriya
sannu
haka arewacin Najeriya wanda ba zai yi layin gaba ba san iyaka sai wallahi
to mun gode
wanda abinci ya yi wuya
mun gode da wannan ra'ayi mun gode kwarai da gaske bari mu dauki wani daga jihar Filato wane ne a Filato
Alan Bala makanike inji
to malam Bala
wallahi mutanen nan ba ba ta neman kowa a kan halin da za a samu sauki a wannan matsala ɗan Najeriya duk abin da zai yi ɗan Najeriya ya cutar da ɗan uwansa saboda ya ga ya kasa mugunta ne kawai da cuta abinci ya yi tsada komai ya yi tsada to ya za a yi da wayannan jama'a sai dai mu roƙi Allah kawai Allah ya kare wanda baya nan wani ya samu ya saba abin da zai
to mun gode kwarai da gaske malam Bala makaniki yanzu bari mu je jihar Nasarawa mu ɗauki kira na ƙarshe wane ne a Nasarawa
ina magana da Uri Fulani na kusa karaman hukumar tokan jihar Nasarawa
to bismillah Fulani
an kasuwa gaskiya yadda suna yin nan bai kyau ta ba wannan yana wajen manyan dillalai ne ai sun siya shi a kauye za su siya shi da ya kudi haka ba amma sun tafi za su kara shi
to baka gani su kuma baka gani to mun gode kwarai da gaske ina jin iya abin da zamu yi dauka a wannan daren kenan mun gode da waɗanda suka kira mu duka
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Gwamnatin Faransa da ta Ingila da ta Amurka sun yi maraba da sabuwar sanarwar da sojojin ƙasar Libya suka yi waɗanda aka fi sani da LNA a taƙaice na cewar za su yi binciken rahotannin kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a Benghazi. Jami'an LNA sun karɓi shaidar kame da hukumar kotun aikata manyan laifuka ta duniya ta bayar akan wani mamba na LNA din mai suna Mejo Mahmud Mustafa Busaif Alwarfalli wanda aka dakatar da shi har sai an gama bincike. Amurka ta yi kira ga LNA da ta tabbatar da ta yi cikakken bincike na gaskiya da gaskiya game da gurfanar da waɗanda aka samu da laifin kisa ba bisa ka'ida ba ga shari'a. Alƙalan kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na tuhumar Alwarfalli babban jami'i kuma komandan sojin Libya da laifin harbewa game da bada izinin kashe wasu mutane kimanin 33 waɗanda wasu daga cikinsu fararen hula ne ko kuma mayakan da suka ji rauni kusan kaso 7 a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2017. Mejo Alwarfalli dan amutin tsohon janar din nan da yayi kaurin suna ne wato Khalifa Haftar wanda yayi aiki da Muammar Gaddafi. Haftar ya jagoranci dakarun sojojin Libya mai karfi wanda a kwanan nan yayi kokarin kwace Benghazi bayan kamfe na tsohon shekaru 3 akan kungiyoyin ƴan tawaye. Amurka na sa ido akan rikice-rikicen da suke afkuwa a Libya waɗanda ake zargi da aikatawa ko kuma kasa hana kashe-kashe ba bisa ka'ida ba game da azabtarwa a kowane bangare. Dole ne a yi bincike kuma a hukunta su. Amurka da ƙawayenta za su ci gaba da ƙara himma a matakin ƙasa da ƙasa domin bibiyar matakan da suka dace akan waɗanda ke da hannu akan cin zarafin haƙƙin ƴan adam da kuma dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Duk da irin dangantakar da suke da ita kuwa, yana cikin ra'ayin Libya da ta dogara kan haɗin kan dakarun da ke da nauyin tsaron ƙasar da kuma aiki a cikin tsarin dokokin Libya da kuma mutum ta dokokin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Faransa da ta Ingila game da ta Amurka sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Mun tabbatar da muhimmancin rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya take takawa wajen jagorancin tattaunawa akan siyasar Libya. Sannan mun yi murna da sabon wakilin babban sakatare janar Ghassam Salim da kuma fatan goyon bayan yunkurinsa akan saisaitawa da warware matsalolin siyasar Libya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani ƙarin bayani sai a rubuto zuwa ga editorial VOA Washington DC 2237 USA. Za kuma a iya ganin wannan da kuma waɗansu editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a taƙaice.
Takaice, gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ta ce ta yi nadamar kashe wani ba Amurkin ɗan jarida mai zaman kansa ranar Asabar ɗin da ta gabata, kuma ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan ɗan jaridar. Dakarun gwamnatin Sudan ta Kudu ne suka kashe Christopher Allen yayin da yake aikinsa tare da dakarun ‘yan tawaye masu goyon bayan Riek Machar a garin Kaya da ke bakin iyakar Sudan ta Kudu da kasar Uganda. Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya ƙara jaddada cewa hanyoyin neman sulhu na diplomasiya ba su ƙarewa Amurka ba idan aka zo ga batun takaddamar da ke faruwa a Koriya ta Arewa, bayan da shugaba Donald Trump ya ce ganawar sulhu ba ita bace ba mafita. Mattis na ba da amsar tambayar da aka yi masa ne akan saƙon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter da safe yau Laraba akan tunkarar barazanar Koriya ta Arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar ta yi wanda ya bi ta kan ƙasar Japan. Ruwan sama na tarihi da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas ya ɗan tsagaita yau Laraba yayin da muguwar guguwar Harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana. Dama ƙwararru sun yi hasashen cewa garin na Houston zai samu ruwan sama mai yawan santimita 2 yau Laraba, kuma rana za ta fito sannan za a yi zafi zuwa ranar Juma'a, sai dai wato yankin zai ci gaba da fama da ambaliyar ruwa sakamakon ruwan saman da zai ci gaba da sauka.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.